Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 22 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alfa Radio na birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa babbar kotun jihar Kano ta jawo hukumar yaki da rashawa burki cewa ayyukanta na cin karo da aikace-aikacen hukumar yaki da rashawa ta ƙasa. Biyo bayan karar da Hajiya Aisha Muhammad Bello ta kai wa kotun. Za ku kuma ji Allah wadai da ake yi akan mataki da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta ɗauka na korar wani ɗanta da ya kai ƙara a kotu don ƙalubalantar ta. Muna kuma ɗauke da shirin na ƙasa da kuma sharhin jaridun Ghana, sai kuma saƙonni da kuke bar mana bisa na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa ƙasar Saudiya jiya Laraba domin taimakawa wajen rage farashin mai kwana ɗaya bayan da ya ce Amurka ba za ta juya wa Riyadh baya ba, duk da alhakin kashe ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya da ke zaune a nan Amurka. Daga wurin shakatawarsa da ke Florida, Trump ya yabi Saudiya, wanda bayan Amurka ita ce ƙasar da tafi kowace sai da albarkatun mai a ƙasashen ƙetare, sabili da tura ɗanyen mai isasshe a kasuwannin duniya da ya taimaka wajen daidaita farashin mai. Kafin ya tashi daga Washington zuwa hutun ranar cika-cikin, Trump ya shaidawa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaro da tattalin arziki sun fi batun kare haƙƙin bil'adama muhimmanci. Ya kuma ce juyawa ƙasar Saudiya baya duk da kashe Jamal Khashoggi da ake zarginta da aikatawa zai zama wani babban kuskure. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata hira da tashar radio ta birnin Kansas ta yi da shi ya kare matsayin Trump na goyon bayan Saudiya, yayin da ya ce Amurka ta kakabawa mutane 17 da ake kyautata zaton suna da hannu a kashe Khashoggi takunkumi. Gwamnatin shugaba Trump ta ba da karun da aka girke a kan iyakar Amurka da Mexico izinin gudanar da waɗansu ayyuka da suka jibinci aikin 'yan sanda, kuma idan ta kama su amfani da ƙarfi. Sakataren tsaro Jim Mattis ya ba manema labarai tabbaci jiya Laraba cewa ya samu umarni ɗauke da sa hannun babban hafsan fada White House John Kelly ba daga shugaba Trump ba na sakarwa da karun kota su gudanar da aiki. Jaridar New York Times ta buga rahoto jiya cewa wata takarda da ta fito daga hukumar tsaron cikin gida na nuni da cewa jami'an tsaron kan iyaka ba sa fuskantar wata barazana sosai daga bakin haure. Mai yiwuwa ne a kalubalanci ba sojojin izinin gudanar da ayyukan 'yan sanda a kotu. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta ceto ɗalibai 9 da aka sace daga makarantarsu a ɗaya daga cikin yankunan da ake amfani da harshen Ingilishi inda ake fama da tashin-tashina. Wannan ne karo na uku da aka sace ɗalibai daga makarantu a yankin da ake amfani da harshen na Ingilishi cikin wannan watan. Babban jami'in soji Ntowo Ndong Kabalin ya ce sojoji sun kashe 'yan bindiga da dama jiya Laraba a fafatukar kwato ɗaliban 9 da aka yi garkuwa da su tare da malaminsu. Ya ce sauran mayakan da suka yi garkuwa da su sun arce. 'Yan bindiga sun sace ɗaliban ne da malaminsu ranar Talata da yamma daga makarantar da ake amfani da harsuna biyu wadda ke Kumba, wani birni da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar Kamaru. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ake bikin cika-ciki a nan Amurka, ranar da Amurkawa suke haɗuwa da dangi su zumunci a wajen gagaruman walimar dare da ake gasa talotalo da kuma dafa waɗansu iri-irin abinci na musamman da ba safai ake dafawa ba sai wannan ranar. Wani labari na nuni da cewa bikin cika-cikin dai ya samu asali ne a shekarar 1921. Lokacin da mutanen da suka yada zango a nan Amurka suka yi bikin samun nasarar yin girbi na farko ta wajen harba bindigogi da mesa ruwa a Plymouth, jihar Massachusetts. Ƙarar bindigar ta tada hankalin waɗanda suka fara zama a wurin, sabili da haka suka fito domin su ga abin da ke faruwa. da yake ba su iya komawa inda suka fito nan da nan ba sai aka rika girke-girke ana zama ana ci tare mai yuwa kuma da naman talatalo kasancewa akwai talatalo sosai a tsohon yankin na Plymouth ko da yake Amurkawa suna bikin cika cikin ranar Alhamis ta 4 ga watan Nuwamba masu ilimin tarihi ba za su iya fadin ainihin ranar da aka fara zaunawa domin nuna godiya ga Allah tare da iyalai ba sai dai a shekarar 1863 lokacin yakin basasa shugaba Abraham Lincoln ya maida ranar ta kasance ranar hutu ta kasa da nufin hada kan kasar da yaki ya rarraba kawunan su bisa shawarar wata mace Sarah Josepha Hale editor wata fitattar mujallar mata Daga ƙarshe Amurka tana kira da gudanar da zabe mai sahihanci a demokradiyyar jamhuriyar Congo inda za a fara yakin neman zabe gobe na babban zaben da za a gudanar ranar Juma'a a wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar ta ce zaben da za a gudanar ranar 23 ga watan Disamba zai ba demokradiyyar jamhuriyar Congo damar gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana da kuma miƙa mulki tace gudanar da zabe karbabbe zai zama da taimako ga kasar ta Congo a fannin matsanancin kuncin rayuwa da ake fama da shi da jawo hankalin masu zuba jari ya kuma sa a sami zaman lafiya mai dorewa a kasar tun a shekara ta 2016 ya kamata a gudanar da zaben amma aka sami jinkiri yayin da shugaba Joseph Kabila ya ki sauka daga karagar mulki bayan cikar wa'adin mulkin sa
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, babbar kotun jihar Kano ta ce ayyukan kamawa da bincike da kuma gurfanar da mutane gaban kuliya, kana da kwace kadarorin da ake zarge an mallake su ta hanyar rashawa da hukumar yaki da rashawa ke yi. Suna cin karo da aikace-aikacen hukumar yaki da rashawa ta ƙasa wato ICPC. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
A hukuncin sa game da wannan shari'a a jiya Laraba da aka kwashe kimanin shekara guda ana yinta, alƙalin kotun mai shari'a Usman na Abba ya amince da 10 daga cikin muradu 12 na mai ƙara. Yana mai nuna fushi da ɓacin ransa kan yadda hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ta yi buruz da odar kotu. Dr. Nasir Adamu Aliyu shine lauyan mai ƙara.
Kotu ta ce ta yarda cewa ita accountant general wannan miliyan 100 da ake magana a wurin ta aiki ne halatacce take yi kuma abinda ta yi bai saba doka ba. Saboda haka ba daidai bane su kama ta su ce ta yi laifi. Kamar yanda mai ƙara ta nema cewa a duba mu a ga dokar nan tukun bata mai karo da dokar kafa wato hukumar nan yake cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki ta ƙasa ba. Sai ta ce ta yarda. Banda sashi na 18 kawai take ganin bai karo ba. Duk wani sashi bincikar ma'aikaci akan cin hanci kokarin kama shi akan cin hanci bincike irin waɗannan da suka danganta da aikin da ita hukumar cin hanci da take yi cewa wannan hukuma haramu ne a wurin ta yi kuma ta kare a yi shari'a irin wannan kotun koli ta ce duk inda aka samu wannan karo tsakanin dokar ƙasa da kuma ta jiha dole ta gafara saboda ka tayi la'akari da wannan ta ce ta amince da abin da mu muka faɗa cewa duk abin da suka yi wanda yayi daidai aiki irin na ICPC da EFCC sunansa haramtacce
sai dai lauyan hukumar yaƙi da rashawar ta Kano barista Lawan Musa ya ce za su yi nazarin hukuncin
ta wani fannin ba mu gansu da hukuncin ba ta wani fannin mun gansu da hukuncin tunda su kansu abin da suka nema ba ga baki daya ayya ba su ba domin rashin gamsuwa ba lalle wai ta sa kaka daukaka ƙara ba wani sai rashin gamsuwa sai ta sa kaka koma ka zauna ka gyara zaman ka domin ka fito kai abin ka daidai wannan lokacin kuma daukaka ƙara za kai to wannan nazarin yanzu muke yi
kamar fannin da aka ce ita tsohuwar akanta janar kuke cewa ta sarrafa kudaden nan kusan miliyan 100 ba bisa ka'ida ba kuma yanzu kotu ta ce haka daidai ne yana ciki
wannan fannin gaskiya sai mun duba shi tukunna mun gani domin idan ba abu ne wanda sai mun yi karin wani abu akan sa ba to shikenan zamu bar shi kuma abu ne wanda sai mun bincika sai mun dauka kara to zamu insha Allah
masu kula da al'amura a fannin dokoki da shari'a na ganin cewa duk da hukuncin kotun bai shafi sashi na 18 ba wanda ya baiwa hukumar rashawar ta Kano ikon ba da shawarwari kan matakin da ya kamata a dauka akan wanda aka samu ya ci rashawa ko ya yi almundana da dukiyar gwamnati ta hanyar bincike amma hannu guda kuma hukuncin ya shafe hurumin gudanar da bincike akan irin waɗannan batutuwa bisa dogaro da cewa hukumar ICPC ta tarayyar Najeriya na gudanar da makamancin wannan aiki Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu haka dai an soma yin tardamai da martani akan mataki da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta dauka na korar danta da ya kai kara a kotu don kalubalantar ta. Yan jam'iyyar APC da dama ne suka garzaya zuwa kotu, ciki har da gwamnan jihar Adamawa. To ko menene masu zuwa kotun za su ce akan barazana daga uwar jam'iyyar ta APC? Dr. Mahmud Halilu Ahmed, mai lakabi Mudi, yana cikin 'yan takarar da suka je kotu.
Wannan kwamiti da suke ikirarin sun yi yanzu na gwamnoni din nan, shi ya kamata su yi a lokacin da ake sauraron koke, lokacin da ƙofofin wannan rigingimu suna nan a buɗe, da na jam'iyya da na hukumar zaɓe duk a buɗe suke a lokacin, saboda ba su da niyyar gaskiya. Sai suka yi kwamiti na mutum shida, suka ce duk wani mai ƙorafi a duk Najeriya su taru a gaban mutum shida. To wannan abu ya bayyana mutane kai ƙwarai da gaske. Daga nan za ka san jam'iyya kan kusan babu ita ba. Kawai rashin adalci suka yi institutionalizing suke abin nan a kanta. Kuma zance mu a ce an naɗa kwamiti yanzu a gurfana a gabanta. A je a ba mutane haƙuri bayan an ci musu zabi. Wannan mu ba mu yarda da shi ba. Za mu yi jam'iyyar adalci in tana mana. Za mu yi mata biyayya in tana mana. Saboda haka mu mata biyayya daidai gurgudu, ita kuma ta nuna zalunci shi ne a gabanta. Zalunci kuma yana da iyaka. Ba wata jam'iyyar da za ta hana wani zuwa neman haƙƙinsa a ko'ina. Saboda haka wata abu ne muna ganin shi kawai akan kamar an tura wasu da zuwa su lalata jam'iyyar nan kawai.
Shi ma wani da ya tsaya takara a jihar Taraba barista MB Mustapha ya yi mamakin wannan mataki da jami'ai ta ce za ta ɗauka a yanzu.
Kada manta, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kansa ya ce duk wani ɗan jam'iyya da yake da hujjoji na zuwa kotu bai hana shi ba ya je nema, domin shi shugaba ne wanda muke tabbatin da ke tabbacin yana da adalci. Shi yasa ya faɗi haka. Kamar irin yanzu ai an zalunce mu, ba abin da ba mana ba, amma an ba mu hakuri kuma mun yarda da hakurin, mun yarda Allah zai rama mana. Wannan shine gaskiyar magana.
To wai ko me masana shari'a ke cewa kan irin wannan mataki da wasu jami'ai ke dauka a Najeriya? Barista Sanda Joshua Wigra, wani masanin shari'a, ya ko bayyana irin tanadin da doka ta yi.
Alal hakika matakin da jam'iyya ta dauka na APC kan cewa idan dan jam'iyya ya garzaya kotu za ta yi masa kori ba daidai bane. A bisa doka kowa yana da haƙƙi a saurare shi. Idan ya bi matakai da ya dace a cikin jam'iyya, ba a yi masa adalci ba kuma bai je an yi masa adalci ba ko bai gani ba, to kaga lallai yana da dama ya garzaya zuwa kotu ya je ya nemi haki wanda kuma kotu za ta tabbatar masa. Matakin da jam'iyya ta dauka da kanta za a iya kalubalantar ta, kuma kotu za ta yi fatali da ita, domin babu yanda za a yi ka daki mutum kuma ka hana shi kuka.
Yanzu haka jami'ar ta APC ta ma kafa wani kwamiti na gwamnoni domin sasanta 'ya'yanta, ciki ko har da ma gwamnan jihar Adamawa Senator Bindo Jibrilla, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kafin mu ci gaba, sai mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yeah.
da fatan an shakata da faifan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum. Barka ku da yau. Barka mu da haduwa ta shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mumuni Barma da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. A makon da ya gabata kun saurari bakon mu Ibrahim Ahmed mai fama da makanta wanda azantawar su da Hawwa Umar yayi mata bayani a game da yadda yake gudanar da sana'arsa ta sakar kayan kawar daki a Abuja. Aikin da yace ya koya ne daga wani mai gidansa kafin daga bisani ya fara cin gashin kansa, lamarin da ya kara bashi damar bullo da wasu hikimomin aiki domin karawa kayayyakin da yake kerawa inganci. To a yau za ku ji hanyoyin da Malam Ibrahim Ahmad ke bi domin shigar da abubuwan da yake kerawa a kasuwanni, waɗanda ta hanyar su ne yake daukar ɗawainiyar iyalinsa.
Da wannan sana'ar kamar wasu nasarori kai a sana'an nan da kake?
To gaskiya kawai dai da nasara dai da ake samu din dai kawai da ake samu wanda ake sayan abubuwan da ake amfani da su na gida din ake tafiyar da harkokin gida da shi shine kawai dai nasaran da na samu akai.
To idan kai wa'annan sake-saken naka yayi ake yi kake saidawa, akwai wasu mutane wanda ka san su sune suke baka aikin kai ko kuma yayi kake saidawa?
Gaskiya idan nayi dai dama da ke ba saboda matsala jari ba da yawa nake ba, to amma idan nayi ko ɗaya ko biyu haka zan fita da su ne ina dan yawo haka gefen titi da dan inda mutane suke taruwa, kamar ko kuma idan naje masallaci hakan aka idar da sallah zan zo in sa su a gaba ga wanda nake saka kuma ga wanda nayi, saboda wani in bai ga ina sakawa din ba zai yadda da cewa ni nayi ba. To a haka ne wani zai gani ya ce yana so, amma ba kalan yake so ba ya ga mun kalan da yake so in samu in kai mar, da haka ne nake samu nake sai da su.
Tirgashi Malam Ibrahim, kana da abun mamaki da dama, kamar wasu irin kalubale kuma kake fuskanta ko kuma ka fuskanta wajen koyar wannan sana'a?
To gaskiya wajen koyan sana'an nan da ban fuskanci wani kalubale ba ko daya, dan lokacin da na fara koya din da nace a koya mun din an koya mun, kuma lokacin ma ba ma da kayan aiki na bane da nashi ne ya koya mun kuma na samu nake yi. To amma babu wani kalubale gaskiya, sai dai kawai dadewa dai da ake danyi ba a saya din ba shine, da kuma dai rashin jari din, dan ina san idan da Allah ya sa an samu jarin in zauna guri daya wanda sai dai mutane su ringa zuwa suna saya inda nake.
Wani abin da ke zama ci gaba a wajen bakon namu na yau shine yadda wannan sana'a ta taimaka masa a kokarin sa na nisantar da kansa daga bara, bayan la'akari da irin kaskancin da ke tattare da wannan ɗabi'a wacce ake yi wa kallon madogarar mutanen da ke fama da mutuwar zuciya.
Shin ka taba yin bara?
Eh, na taba yi gaskiya.
To yaya za a kwatanta lokacin da kake bara da kuma yanzu da kake sana'a?
Ha, gaskiya wannan lokacin yafi. Lokacin da nake bara gaskiya ba na samun yanda nake so kamar wannan lokacin. A lokacin kan ina dan samun kuɗi, to amma gaskiya abun da yanzu da yafi, saboda a wannan lokacin da na kasa da ni da wanda ya kai ni da wanda bai kai ni ba zan je in ce ya taimaka mun, wani guri ma kuma ka je a gaya ma magana mara daɗi, bayan haka ma kuma mutane da yawa suna ganin abun bai kamata ba. To gaskiya ni dai yanzu kan na fi jin daɗi, na ma fi samun ma yanda nake so gaskiya akan lokacin da nake bara din.
To alhamdulillah Malam Ibrahim, wani jan hankali za ka yi wa mutane wanda za ka ga zuciyarsa ta mutu ba a kama sana'a ba, da kuma masu larura irin taka da wacce ba irin taka ba, dan su tashi su kama sana'a ba wai a ce za a je a zauna ana bara ba.
Gaskiya sakon da nake da shi din shine si mutum ya kokari ya koya, kada mutum da ke akwai wanda suke da ra'ayin cewa ba za su koyi sana'a ba sai suna da kuɗi wanda zai ishe su su yi. To mutum ya kokari ya koya koda bai da kuɗin da zai ishe shi, ya lallaba yana yi a hankali a hankali, insha Allah zai samu yanda zai, dan zama ba sana'a din akwai damuwa. Idan misali da a ce kai kake baka ake gwara a ce kai ne kake bayarwa, to gaskiya mutane dai su kokari su samu sana'a din shine yafi kyau.
To Malam Ibrahim, na gode sosai.
Madalla Allah saka da alheri.
Kuma sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba. Sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawa Umar da bakonmu Ibrahim Ahmad da kuma abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke muku fatan alheri.
Ya halitta taitai a bisa kwakwalwar sa baya juyayi zai yi kwakwarma ya da kowa ba hauti
na kasa ba sa ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi
ai kushe da tambama bai mai komai tunda kwa ya sani ya kan
yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana.
Da damu so masharhin jaridun na yau, jami'ar NDC sun yi watsi da Bagbin da Spio Gabra a wurin babban taron jami'iyyar da aka yi a Trade Fair. The Today, Tony Edu ya caccaki NDC da baiwa Muhammad Daman yi wa babban taron su da aka kammala yi jawabi. Jaridar The Publisher, mutum 12 sun kakkone a fashewar gasin da ya afku a birnin Kumasi. Har yau dai a jaridar The Publisher, Diyar Ghana na kukar a ba su aiki mai kyau, wani bincike ne ya bayyana haka. In mun koma jami'iyyar Daily Graphic, wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana, babban labarin ta yau shine baka da tin number ba za ka samu ilimin SHS, wato manyan makarantun sakandare kyauta ba. Minister kuɗi ne yake yi wa iyayen yara kashidi. Jaridar ta ce so mi daga shekarar karatu mai zuwa a watan Satumba shekara ta 2019, iyayen yara yanzu tilasu ne su gabatar da tabbaci cewa suna da takardar nan na karbar haraji da ake cewa tin number, kan a amince ƴaƴansu su samu ilimin manyan makarantun sakandare da ake gudanarwa a nan kasar kyauta. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic akwai wannan labarin a shafi na 32, jakadu guda uku sun yi bankwana da Akufu Ado. Jaridar ta nuna cewar jakadu guda uku sun kammala aikinsu a nan kasar a jiya, sun ka kai wa shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufu Ado ziyarar bankwana a Jubilee House. Sun hada da jakadar Irish Mr. Sinhoy da United Nations Resident Coordinator mai hurda kenan na Majalisar Dinkin Duniya Miss Christine Evans Clark. Dukansu suna a nan kasar shekaru hudu da sun ka gabata. Sai kuma jakadar Swiss Mr. Marcus Nicholas Paul Dugley, wadda shi dudu shekara 1.5 kenan yana anan. A shafi na 33 kuwa na jaridar ta Daily Graphic, wannan labarin ne jami'o'i yanzu sune da su dauki nauyin sayar da forms, wato takardun cikawa na kolejojin ilimi. Jaridar ta ce daga yanzu ɗan makaranta da ke son gabatar da bukatar shiga kolejojin ilimi za a bukaci su sayi takardun cikawa, wato forms, daga jami'o'i na waɗannan kolejoji ke da alaƙa da su. Da kuma wannan labari na jaridar Daily Graphic, muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaidar Ridwan Abbas. Yanzu kan ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke bar mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. Bari na amfani da wannan dama in jinjin in gafarci Ubangiji Allah ya gafarta ma shahararren mawakin nan na Nijar Mamman Barka. Ubangiji Allah ka ji kanki da rahama, Allah ka sa ya huta mu, kuma idan ta mutu Allah ka sa mu cika da imani, domin rasuwar Mamman barka a nan alhini a duniya da sauran kasashe na Afirka. Mai magana Sani Muhammad daga Karma.
Assalamu alaikum. Ni America. Ina fatan a iya min da sako na zuwa ga Najema Shehi wannan zamfara. Ni Alai Sama'ila tun ga hanya. To ya sa kai da yake neman ya samu, ya samu kuma kafin an fara kashi bukata sai ta biya. Ku huta lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Ahmad dan Alhazai. Daga nan Abuja. Ra'ayina shi ne ina kira ga gwamnan jihar mu Kebbi State dan Allah a kai mana ɗauki saboda barayi tun lafa sun dame mu sun daji kuma musamman ƙaramin hukumar mahuta zuwa irin su sabon birni irin su marafa da dukkan da ya sauran yankunan. Allah ya ƙara muku lafiya. Na gode wa ma'aikatan
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zura Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da maganganu da tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi game da wani albishir da yawa ma'aikatan gwamnatin Najeriya da kuma matasan Najeriya. To wannan maganganu da kake yi mu ɗan Najeriya a matsayin mu na masu hankali da tunani mun kallaci akwai yaudara a cikinsa.
Yanzu kam lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa ƙasar Saudiya jiya Laraba domin taimakawa wajen rage farashin mai kwana ɗaya bayan da ya ce Amurka ba za ta juya wa Riyadh baya ba duk da alhakin kashe ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya da ke zaune a nan Amurka. Daga wurin shakatawarsa da ke Florida, Trump ya yabi Saudiya wanda bayan Amurka ita ce ƙasar da tafi kowace sai da albarkatun mai a ƙasashen ƙetare. Gwamnatin shugaba Trump ta ba da karun da aka girke a kan iyakar Amurka da Mexico izinin gudanar da waɗansu ayyuka da suka jibinci aikin 'yan sanda kuma idan ta kama su amfani da ƙarfi. Sakataren tsaro Jim Mattis ya ba manema labarai tabbaci jiya Laraba cewa ya samu umarni ɗauke da sa hannun babban hafsan fada White House John Kelly ba daga shugaba Trump ba na sakarwa da karun kota su gudanar da aiki. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta ceto ɗalibai tara da aka sace daga makarantarsu a ɗaya daga cikin yankunan da ake amfani da harshen Ingilishi inda ake fama da tashin-tashina. Wannan ne karo na uku da aka sace ɗalibai daga makarantu a yankin da ake amfani da harshen na Ingilishi cikin wannan watan.
Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma can da la'asari za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yako Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.